sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna Nasir Fil Hashim kuma tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana, 3 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Russia sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine, yayin da yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da kasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro daya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin kasar Iran sun katse.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa a Najeriya talaka na kokawa game da hauhawa farashin kayayyakin abinci da ake kama da shi.
Dada, idan mutum ya zo wallahi shinkafa sai ya sayi rabin muku, wani sai ya sayi kwano 10, amma wallahi yanzu wani rabin kwanon ma sai ya karbi bashi. Makaroni nan da abin da muke sayanta 13,000, amma yanzu makaroni 21,000.
Haka kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don fadakarwa a kaura cewar gingimu lokacin zabe.
Maganganun da masu tayar da rigima da sauransu, idan za a yi wajerar da su a tabbatar cewa ba dole bane su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirin sa na manuniya. Sai kuma nasiha Juma'a daga malamai, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Russia sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine, yayin da yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a, kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama. Zelensky ya fada wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa fadan da ake yi kullum, wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita 1,000. Ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman kasar Holland. Zelensky da ya bai bayyana adadin yankunan da Russia ta kame ba tun bayan fara mamayar ta ranar 24 ga watan Fabrairu. Moscow ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014, sannan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Russia sun kuma kwace wasu sassan yankin gabashin Donbas, inda fadan ya fi kamari a yanzu kafin mamayar. Ukraine ta faɗa jiya Alhamis cewa nakaranta sun sake kwato kananan garuruwa da ƙauyuka 20 a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane 4 ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce wanda ake zargin, wanda ya harbe kansa bayan harin, ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Muna kuma da takardar kan wanda ake zargin, wanda ya bayyana karar cewa ya zo da niyyar kashe Dr. Phillips da duk wanda ya shigar masa, inji Franklin. Ya dora Dr. Preston Phillips alhakin ci gaba da fama da shi bayan tiyatar. 'Yan sanda sun ce an samu waɗanda abin ya shafa da wani likita mai karɓar baki da majinyaci, tare da ɗan bindigar a bene na biyu na wani ofishin kula da lafiya, inda nan ne asibitin kashi. Asibitin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana bakin ciki da rashin mutane 4 daga cikin al'ummarmu, amma bai tantance waɗanda suka mutu ba. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yar watanni 7 ta kamu da kwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. Dukkanin yaran da aka tabbatar sun kamu da cutar shan inna wannan shekara 'yan asalin arewacin Waziristan ne, inda ake sa ran samun ƙarin masu kamuwa da cutar saboda yawan kin yarda da kuma sanya alamar yatsa ba tare da yin allurar rigakafi ba yayin campaign kamar yadda shirin ya bayyana. Kasashen Pakistan da Afghanistan su ne kasashe bikacal inda cutar shan inna ke ci gaba da kassara yara, ko da yake adadin waɗanda ke kamuwa ya ragu sosai a cikin 'yan shekarun nan. Lokaci na ƙarshe da yaro ya samu shanyewar jiki a Pakistan shi ne a cikin watan Janairun shekarar 2021. An kuma ba da rahoton kamuwa da cutar guda ɗaya a Afghanistan a wannan shekarar da kuma huɗu a shekarar 2021.
To na jima kaɗan Hafiz zai sake dawo da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da hukumomin ƙasar ke cewa manufofin gwamnati na bunƙasa noman abinci musamman ma shinkafa na haifar da sakamako mai alfanu. Al'ummar ƙasar musamman magidanta da masu sana'o'i da sarrafawa da sayar da abincin na ci gaba da bayyana damuwa akan yanayin hauhawar farashin kayayyakin abincin. Daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗo mana da wannan rahoton.
Dubban biliyoyin naira ne gwamnatin Najeriya ke kashewa ta hannun babban bankin kasar CBN karkashin shirin ta na bunƙasa noman shinkafa wanda aka yi wa lakabi da Anko Barowa. Akan ya biyo bayan matakin mahukuntan na Najeriya ne na rufe iyakokin kasar na tsandauri tare da haramta shigar da shinkafa cikin kasar daga ƙetare a shekara ta 2016.
Wannan mai gida ne, wannan dan adama, wannan dan kuwa, wannan kuma dan kamfani.
Bikar masala, kin masala.
Ke ran sani. Ya rubuto na nawa na amsu, ko wani da?
Sabi da kasa.
Ne, wani raba? Dan kamfani.
Wani mai sayar da kayayyakin abinci kenan a birnin Kano da galibi talakawa ke ziyarta domin cefa ne. Kazalika wasu daga cikin magidanta masu karamin karfi sun koka game da tsadar da kayayyakin abincin ke yi.
Sunana Malam Al. Nazo ne da man na sai kayan abinci haka kamar makaroni haka, nazo kuma ina samu aka ce min rabi 100 kwano ya zama 108 kenan.
Ya sako kenan ko ya karu?
Ka gaskiya ya karu.
To dama abin da kace bukata ba wuce kwano ɗaya kenan ko rabi din.
Ah, idan samu ne in na samu sukuni ne sai aka man dan yawa haka. Kamar ya kai kwano 4-5 ko fiye da haka ma dai in san samu ne yanda halin ka aje buhu ma duka zaka so ka aje.
Sunana Haya Uba. Wannan kayan miya na sai da muna sai wannan kamar na 60 ko 50. To yanzu ga hanan da 200 na sai shi. Tata ta ne tumatir ne.
Baba me yasa babu wannan yanayi?
To wannan Allah kawai ya sani. Mu dai ana ta cewa ga hanan kowa a hakuri abu zai canza zai canza bai canza ba.
Malam Muhammad Kabir wani mai shagon sayar da kayayyakin abinci ne kamar gero, masara, shinkafa da wake da dangogin su.
Kasuwa duk wannan ka sani inda irin wannan harka yake yi sai dai hakuri. Na zan lissafa ma wa'anne a baya na suka kafa shagunan aune-aune kuma suka rufe saboda yanayin hauhawar farashi. Tunda yanzu kaga gero abinda ake sayan gero buhu 25,000 mun sai buhun gero 4,000-8,000. Ni kaina nan yanzu ina da kwastomomin da idan mutum ya zo wallahi shinkafa sai ya sai rabin buhu, wani sai ya sai kwano 10, amma wallahi yanzu wani rabin kwanon ma sai ya karɓi bashi. Makaroni nan da abin da muke sayanta 13,000 ta fi shekara uku a 13,500, amma yanzu makaroni 21,000. Ita wannan ta aunawa taliya ta buhu abin da muke sayanta 12,000 ta fi shekara uku a 12,000, amma yanzu taliya naira 20,000.
Baya ga magidanta da 'yan kasuwa da kan yi cinikayyar kayayyakin abinci, su ma masu sana'ar sarrafawa da sayar da abinci na kokawa. Hajiya Halima mai waina ta yi tsokaci.
A wani zuwa ina siyan 3 ko 4 da haka kwano 8 ma ina. In ka zo siyan abubuwan duk sai kuɗin ya tafi a cikin mai ma da 8 ka gani. Balwa 1,800 kulin 1,100.
Sai dai Malam Muhammad Kabir ya ce suna danganta wannan matsala ne ga gwamnati.
Talaka yana da wani faris na shi. Yanzu kaga halin da ake ciki yanzu bana abin da ake sai da taki 21,000 yuriya kamfa ana sai da shi mai gaure 25,000. Yanzu nan yau daga kauye na dawo wa'inda suka bar masara ta dalilin wannan tsada sun fi yawa, ma'ana kwata-kwata ba za su yi noman masara ba.
Rahotanni dai sun hakaito ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Ahmad na cewa nan gaba kaɗan za a gudanar da taro ƙarƙashin majalisar kula da lamuran abinci ta Najeriya domin tattauna wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An ba da rahoton cewa kamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin kasar Iran sun katse yayin da kungiyar yan Iran dake gudun hijira ta yi ikrarin kutsawa cikin kamarorin sama da 2500 a kusa da Tehran kungiyar matasa yan jarida mai alaka da gidan talabijin din kasar Iran ta amince da katsewar ji Alhamis a shafin Twitter bayan da mujahidin khal ta yi ikrarin kutsawa cikin kamarorin kamarorin sun hada da na kusa da makabartar margayi Ayatullah Ruhullah Khamenei an kuma bayar da rahoton cewa shafin internet a birnin Tehran ya dauke da kuma tsarin sadarwar da birnin ke amfani da shi wannan dai shine kuce na baya-bayan nan na abun kunya da aka kai wa kasar a daidai lokacin da yarjejeniyar nuclear da ta kulla da manyan kasashen duniya ta ruguje daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta mayar da martani cikin fushi jiya Alhamis kan sanarwar cewa a ƙarshen wannan wata gwamnatin Biden za ta fara aiwatar da sabuwar dokar hana shigowa da kayayyaki da aka yi aikin tilastawa a lardin Xinjiang na kasar China zuwa Amurka dokar hana aikin tilastawa yan kabilar Uyghur wato UFLPA a takaice wacce shugaba Joe Biden ya rattaba wa hannu a watan Disambar bara za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan Yuni a ƙarƙashin dokar hukumar kwastam da kare kan iyakoki ta Amurka za ta kula da duk wani kaya da ake kerawa a Xinjiang gaba ɗaya ko a wani bangare a matsayin na aikin tilastawa sai dai idan mai shigo da kaya zai iya nuna shaidar kwakwarar cewa ba haka ba ne an amince da dokar ne tare da goyon bayan bangarori biyu yayin da 'yan majalisar wakilai na bangarorin biyu suka yi tar da yadda China ke muzantawa musulmai 'yan kabilar Uyghur marasa rinjaye
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake ganin yadda zabukan fidda 'yan takara ke gudana a fadin Najeriya, wasu kungiyoyin tallafa al'umma masu zaman kansu sun gudanar da taron fadakarwa kan yadda za a iya kauce rigingimu lokutan zabe. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Kungiyar zakadun wasan da zaman lafiya na ƙasa da haɗin gwiwar wata cibiyar ƙasar Burtaniya da ake kira British Council sun shirya wani taron faɗakar da jama'a don kaucewa irin rigingimu da yawa a 70 fut da guni na jam'iyyoyi daban-daban musamman ma a lokacin zaɓen fut da guni. Gamayyar kungiyar ta ce ta kaɗu matuƙa dangane da irin tashin-tashina da ya faru a lokacin zaɓen fut da guni da jam'iyyu suka gudanar a 'yan kwanakin nan don haka ta ga ya kamata ta kira taron masu ruwa da tsaki da suka haɗa da malaman jami'a da kungiyoyi masu zaman kansu da hukumar wayar da kawunan jama'a na ƙasa da yan jaridu da dai sauransu. An dai gudanar da zaɓen da guni a matakai daban-daban haɗa da na matakin shugaban ƙasa da wasu jam'iyyar suka riga da suka kammala har izuwa na majalisar dattawa sai dai an samu ɗumbin ƙorafe-ƙorafe a kan zaɓuɓɓukan musamman ma daga cikin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyun adawa. Waɗannan zaɓuɓɓuka dai da ya gudana wasunsu sun sai fom ɗin takarar shugaban ƙasa da idan sun rasa matakin shugaban ƙasa suna iya dawowa kujeransu na majalisar wakilai kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi a yanzu. Wasunsu kuma gwamnoni ne haka zalika wasu daga cikinsu da ke neman kujerun gwamnonin jihohinsu sun sai fom ɗin majalisar dattawa da zaran an rasa na matakin gwamnan suna iya dawa su ga haftukan neman kujerun majalisar wanda ake gani kuma hakan tamkar wata dabara ne na 'yan siyasa. Ambassador Ahmed Shehu shi ne shugaban wannan kungiya na jakadun wani zaman lafiya a ƙasa.
Mun zauna mun gani kama a jihar Borno ga jihar da Allah ya jarrabe mu da shekara wajen 13 ba mu samu zaman lafiya ba sannan muka fara samu mun ga kuma zabe ya zo abubuwan da bamu san shi ba ya fara kunnowa kamar zaka ga matasa sun je suna saran junansu yan siyasa suna gaya junansu bakakken maganganu shine muka ce ba za mu zauna mu gani ba wannan abin ya labaci because mu Hausa suka ce jiki magayi mu mun san menene matsalar rashin zaman lafiyar nan shine muka kira masu ruwa da tsaki domin mu tattauna mu ga cewa ya za mu yi mu fito ma wannan abin domin ga cewa an samu zaman lafiya an samu an yi zaben da yake zuwa dinna a cikin lafiya mun samu shugabanni na gari wanda za su mana jagora.
Shi ma Alhaji Shatima Jafar Imam shine daraktan hukumar wayar da kauna jama'a jahar Borno.
To mu dai ba za mu ce wani abu ba illa dai mu ga mutane cewa yin zabe daban kuma in azo a shiga wani halin da ba kyau mashi ma wani abu ne daban. Zabe ba abu ne wanda za a yi fada ba, abu ne na rayi. Idan kaga an cuce ka ko kuma kaga abun bai maka ba, akwai tsarin da aka yi wanda zaka ji ko kotu ko za wanda zaka ji ko wurin hukuma wanda zaka yi magana. Amma mutane su dauki wato doka a hannu cewa su za su yi kaza, su za su yi kaza, musamman matasan mu wanda ake amfani da su kullum muna magana, kar fa su zama ƴan bangan siyasa.
Shi ma Professor Khalifa Tukwa ya jawo hankulan masu zaɓuɓɓuka da cewa su guji bangar siyasa.
To taron ya wadatar domin yanzu ne ya kamata a ce kungiyoyin masu zaman kansu wanda ba ruwansu da gefe ɗaya da sauransu su ne ma tushen demokrasiya, hada da harkar ƴan jarida, su ne ma ainihin abin da aka cewa somi bai zama pankan pankan kilishin bane, a somi din abin da zai sa demokrasi ta yi dadi, wato shine harkar jarida da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. To muna bada agenda, muna setting agenda domin tangal-tangal da muka fara gani, maganganun da masu tayar da rigima da sauransu, idan za a yi wajerar da su a tabbatar cewa ba dole bane su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari.
Ci gaba da karban korafe-korafe a matakin jam'iyyu daban-daban, musamman ma kan yadda a gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu daban-daban a ƙasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda Biyu, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931-49-60, sai kuma kilohertz 30 a matsakaicin zango. Yanzu dai a Washington DC a gonmu na cewa karfe 17:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Wannan delegate da ake cewa gida-gida ana kai musu kuɗi daga shi shugaban jihar gwamna har zuwa shugaban jam'iyya, duk wanda yaji zaka suna nuna shine. To yanzu shine din cikin mutum takwas da aka ce sune ta'ani za a yi da burada.
Daya daga cikin ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC kenan ke sanar da duniya cewa su lura dai akwai burum-burum game da alƙawuran da delegate ke yi wa ƴan takara. Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya ce duk da yake gaske ne ana shakawa masu zaben fidda gwani kuɗi, amma dai ba shi da wanda zai nuna ya ce shi ke da laifi karara.
In ka ce wane ne yake ba da kuɗi, wanda yake ba kuma waye ba kuɗi, kan da ansa. Amma gaske shi ne ana yi. To amma idan tsira na sata da dama yana kwari, ni Abdullahi Adamu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji.
Shi kuwa shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawa Kankare zargin zura ƴan takara yana mai cewa babu wani ɗan takarar shugaban ƙasar da suka yi wa alƙawari cikin waɗanda suka kai wa Kano ziyara.
Duk inda za mu zuwa kuɗi amma ka za mu zuwa ta gaba ɗaya. Kowane fatan alheri muke masa muna addu'a. A yanzu da kake magana ke ba wanda muka tsaya.
Sai dai shi wani dattijan jam'iyyar APC a jihar Yobe ya da jam'iyyar yana mai gaya wa duniya cewa idan dai magana jam'iyyar APC ne to ya haƙura.
Mu nan zombi gaba ɗaya ungurungun ba a yi zaɓe ba. Saboda haka a yau Madina ina tabbatar miki cewa ni Babakura Ba'aba na bar wannan jam'iyyar APC.
Game da maganar karɓa-karɓa kowa ɗaya daga cikin masarrafin tarayyar Najeriya ne yake gaya wa duniya cewa alƙawari aka yi wa ƴan kudanci, saboda haka ya kamata a cika alƙawarin don kakkaɓe dukkanin ƙura.
Idan ana so a yi kamanta gaskiya a yi adalci shine nan ya arewa ta karɓa kudu ta karɓa, don kudu ta karɓa arewa ta karɓa.
Waɗannan faso mun tau muka taɓo cikin tarin miliyan da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna masu haro hanyar da za a ba tsira. Shiri na 68 cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa shugabanni da za su taimaka wa talakawa yadda za su tallafa musu samu su dan sarara. Me yiwa samar da sukunin sararawar kuma ta sa shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata dai talakawa da masu zabe su yi hattara da masu daudala da dala dan kasar ta tsira.
Kowannen su da musamman takardun shi ta tabbata kuma ya bi ka'idodin da muka shimfiɗa. Yanzu kowannen su yaya yake da hukuma. Misali, tun akwai wata kwantacciya na buguwa na cuta na zamba, mu sai wa'annan kafin mu ƙara tantancewa, mu san wanda zai je ko wanda zai je ba. Muke mulkin kasar nan, kuma insha Allah mu zama cikin mulkin kasar nan.
To akwai ƙorafe-ƙorafe da ake yi a yayi akan ɗan takarar jam'iyyar APC da ke ragaye ƙasa suna ɗan zuba kuɗi masu yawan gaske.
Wannan dai
ba ku sa ido akan
wannan dai da farko dai in ka ce wane ne yake ba da kuɗi kuma wanda ke waye ba kuɗi kan da ansa. Amma gaskiya shine ana yi. To amma idan tsira na sata daddawa ma yana wari waɗanda ake maganar kuɗin da su suke sai da kansu duk wanda ya ce gashi ka karɓa to gashi na ba kawai da a'a don yana son ya shiga aljanna ba ne ba aljanna shi ne na zo ranar zaɓe waliyan kai zama nashi kuma idan ka san shi a mutum da ke ba kuɗin nan ba na kirki ba ne ba ka sai da darajar ƙuri'arka wannan kuma kai da Allah kai da mutane suka baka amanar shugabancinsu ni Allah ya damu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji.
Sai dai kuma duk da haka ɗaya daga cikin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Sanata Sani Ahmad Yariman Bakura ya ce ya kamata a gaya wa duniya gaskiya cewa akwai alƙawuran gaibin da ake wa 'yan takara musamman dai masu daudala da dala ko nanawa masu zaɓe naira.
Akwai tattaunawa da ya kamata a kace za a yi ta 'yan takara da gwamnoni da masu ruwa da tsaki a rage yawan 'yan takara da suka fito. Domin ka kamar da ka sani yanzu 'yan takarar APC mun kai 28. To don haka ina ganin wannan tsare-tsaren da ake shi ne ake so a kammala kafin a kira mu masu ruwa da tsaki za su tsaya su ji ba su ga cikin 28 ɗin nan wane ne zai yi dacewa wanda 'yan Najeriya za su amince da shi. Kamar na faɗa shi ɗan siyasa na farko ya san Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da mulki. Sannan wannan dalage-dalage da ake ishewa gida-gida ana samu su ana kai musu kuɗi wannan ya kai wannan ya kai wannan ya kai wajen mutum biyar. Ko shida cikin mutum 28. To ko cikin kullum ka tayi zaka ji in ka dubo talabijin ɗinka daga shi shugaban jihar gwamna har zuwa shugaban jam'iyya duk wanda yaje zaka ji suna nuna shine. To yanzu shine din cikin mutum 8 da aka ce sune ta'a ne za a yadda bura daya.
Ganin yadda ake zura zaren zargin zarge 'yan takarar da masu zaɓe ke yi musamman da ya game da maganar takarar shugaban ƙasa a jihohin da ake cewa ana yi wa 'yan takarar alƙawura. Ya sa shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawa Alhaji Abdullahi Abbas gaya wa duniya cewa duk da yake sun karɓi 'yan takarar shugaban ƙasa daban-daban a jihar Kanawa amma babu wani ɗan takara da suka yi mai alƙawarin ba shi ƙuri'a samfarera.
Sai mun gama tantancewa yanzu suna ta zuwa kowa ya nemi bayanin yanda yake kallon Najeriya da irin abin da yake so yi wa Najeriya. In suka gama kafin convention da zamu je Abuja shine mu zamu zauna mutanen Kano mu faɗi matsayin mu. Yanzu delegate ɗin mu kawai in ka hada south south gaba ɗaya jihohi shidan nan da ƙuri'a 120 suka fi kawai yawan delegate. Sai da ka zuba mutum ƙuri'a sai jiha biyar sun zuba ƙuri'a sannan za su kamo shi.
To yanzu rarraba ƙuri'un naku tun da kaman kuna yin alƙawura ma waɗanda suka zo.
A ba wani magana duk zance ake
nan. Ku
kulle mu uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Duk inda zamu zuba ƙuri'a amma ka zamu zuwa ta gaba daya.
To kuma waɗanda ake musu alƙawari ko shafa mai abaka fa
yanzu zuwa da aka alƙawari ko ne fatan alheri muke musu muna addu'a. A yanzu ne kiba kai ba wanda muka tsayar dan takarar mu.
Chairman wa hakiya hasashe za a yi ne a Kano.
Wanda shugabanni suka nuna mana shi zamu insha Allah.
Da lamu dai duk da kammala zaben zakulo 'yan takarar gwamna da sauran kujeru a matakan jihohi wannan jam'iyyar APC ya ce har yanzu akwai kura. Bardan Fika Dattijo Barista Baba Kuraba Abba ya ce a jihar Yobe abin da aka yi kawai shi ne dauki dora.
A yanzu haka da nake miki magana ina cikin bakin ciki na rashin zabe wanda aka ayyana musamman a wannan zone din na Zombi. Don ni dai ina jin watakila a Yobe banda zaben gwamna babu wani zabe da aka yi na tsakani da Allah. Na gwamnan ma saboda ba hamayya. Amma mu nan Zombi gaba ɗaya ungurungun ba a yi zabe ba. Mutane aka dauka ana kafawa a cire wannan a sa wannan.
Wani mataki kake son ka dauka a yanzu?
Matakin yana da zaki kwarai da gaske. Bai kyautu mutum mai shekaru kamar nawa ba tun da ya ɗara 70. Ya zauna a inda ake ɓarna ba zai iya gyara ba. Saboda haka a yau Madina ina tabbatar miki cewa ni Baba Kuraba Abba na bar wannan jam'iyya ta APC. Saboda ba zan iya zama a cikinta ana ɓarna da ni ba. Kuma za mu gaya wa duniya ga abin da muke ciki ga abin da za mu yi. Amma a yanzu haka ba na jam'iyyar APC na batta.
Ashe dai har yanzu akwai wasu 'yan ƙasar da ke ganin dole ne a ci gaba da maganar karɓa-karɓan da mafi akasarin 'yan yankuna ma ake ganin kamar sun hakura domin kuwa sanata Kabir Ibrahim gayan jahar Kanawa ya ce jejeniyar karba karba aka kulla cikin jam'iyyar APC saboda ka dan kudi ya kamata a lalubo kawai a dora
an yadda a doka ta Najeriya ai ba ni in baka arewa mun samu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya takarawa ta shekara 7 yanzu ta 8 insha Allah an ce bayan nan kuma za a mai da ita kudu kaga wannan yarjejeniya ce in ka kai yarjejeniya kuma kamar amana ce idan ana so ai kamanta gaskiya ai adalci shine nan ya arewa ta karba kudu ta karba dan kudu ta karba arewa ta karba haka shi gaba da haka za a ga cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya a cikin tafiya kasar nan muna fata dan takarmu da aka sa ya fito da kudu kuma shine mataimakin Buhari so da haka kaga kamar an yi da kalliman sai na ibi ne kun so da haka za a tafi tare hakan Allah yadda muna ganin nasara tana nan kuma abinda ake nema shine wanda zai kyautata alheri ga al'umma su amfana ya adalci a mulkin sa
game da iftila'in yan bindigan da suka tare motocin da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna kuwa dan takarma sajjan tare na jami'ar APC ya shiya ta bindar Kaduna Honorable Muhammad Sani Abdullahi Dattijo ne yace dole ne a taya jaje saboda yadda al'umma suka yi asara
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika na girgiza kware da gaske da na samu labarin abin da ya faru da wasu al'umman birnin Gwari da matafiya ina miƙa sakon jaje ga mai girma gwamnatin jihar Kaduna wannan Nasiru Ahmed Rufai da mai martaba sarkin birnin Gwari bisa iftila'in da ya faru da yan bindiga a wannan al'amari abin takaici ne a rinka salwantar da rayuwar al'umma da ba su ji ba ba su gani ba a don haka ya zama wajibi a gare mu mu taimaki gwamnati ta yadda duk za a iya kawo ƙarshen wannan masifa da ta'addanci da ta'addabe mu gwamnati za ta ci gaba da iya ƙoƙarinta wajen ganin al'ummar birnin Gwari jihar Kaduna sun zauna lafiya ina yabawa jami'an tsaro da 'yan sa kai da suke aiki ba dare ba rana na ganin al'ummar jihar Kaduna da birnin Gwari sun zauna lafiya
to duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu da fifin date mu da fifin ko kwanakin da suka yi musu saura domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 360 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu da fifin ko su yi sallamar sakin kujerin idan dai suna son komawa gida cikin sutura kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kukan ji a cikin wannan shirin da kowace juma'a kukan saurara ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaidan na Ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ni ne Professor Muaz Muhammad daga bangaren koyar da Larabci na Jami'ar Maiduguri a masallacin Maulana Mushawa Mustafa ne. Muke wannan farkarwa ta musamman ga dukkan al'umma musulmi akan amana da rubun gaskiya. To yau matsalan musulmai duka akan amana ce da rubun gaskiya. In yau aka zama kowane musulmi ya kula da haƙƙin amana da girman ta kuma zama mai gaskiya to duk matsalolin mu na duniya su warware kuma kowa zai sha'awa musulmi a sha kuma duk da yi amana Allah ya nuna ta da samai da kasai akan su doke ta suka yi roki Allah suka ce ba su yi abasarar saurin nauyin ta sai dan adam ya karba dan adam kuma Allah ya ce mai zalintan kansa ne kuma jahili ne bai san ƙarshen al'amarin sa ba ita kuma gaskiya annabi yana cewa Allah yana cewa Allah yana mutu kula kun masa ya kowanda ku ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to Allah kuma yana tare da masu gaskiya saboda haka annabi yace a jin amana jila man kamar ka ba da amana ga wanda ya baka kamar da ita daidai ba rigi ba kai ko saboda haka ita kuma gaskiya ana son mutum ko me yake cikin mu'amala da me yake gaskiya cikin shugabanci ko wani da al'amari na mu'amala saboda yan uwa wato in yau muka zo muka riki gaskiya da amana to duk matsalolin mu Allah zai warware mana su kuma kome yana mu zai kyau saboda kuma na roƙon ɗan uwa musulmai a duniya su duniya su kula da amana tsakaninka da mutane tsakaninka da musulmai da wanda ba musulmi ba tsakaninka da dabbobi da ciyayi da duk halittun Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu
Allahu sadaqallahul azim Allah ya saka kai masu raro baki ɗaya abin da ya sawo ke nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za mu da muku da wato da shirin yanayi da muhalli da ma wasu rahoton da mu samu damar kawo muku ba a wannan shiri na yanzu to domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin ta kuma Jumbe Hamsa wanda ya bada umarni da ma injiniya Manne Mr. Karen ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun saki haduwa na anjima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.